This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Zara Ufage da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan yammacin Juma'a 8 ga watan Maris shekarar 2022. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Zara U da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na shekara-shekara wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jinƙai zuwa Gaza. A yau ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha. A hukumance ƙasar Sweden ta shiga cikin ƙungiyar tsaro ta NATO a jiya Alhamis.
Kanin labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa bayan kwana guda da sace dalibai 287 a garin Kuriga da ke karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. Daya daga cikin ɗaliban ya sumbolo ya dawo gida cikin mummunan yanayi yayin da sauran iyaye ke ta zubar da hawayen rashin sauran yaran da aka dauke.
Allah cikin ikonsa akwai wani yaro dan gidan wani mutum da ake ce man garbe mai jaki so ya samu ya kufuto cikin waɗannan yara.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin na yau ranar Juma'a. Kamar kowace ranar Juma'a kuma a yau muna tafi da shirin nan na da dan gari. Inda a yau Umar Faruk Musa zai tattauna da masanin tarihi Professor Mutar Umar Burza wanda zai koro bayani akan garin Gwandu da ke jihar ta Kebbi. Amma da farko ga Zara'u da cikakkun kanin labaran duniya, wato kanin labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya Alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jinƙai zuwa Gaza da tura kuɗaɗe ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha, tare da kuma gargaɗin Amurkawa game da barazanar da ke tattare da Donald Trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan Nuwamba. Kamar sauran shugabannin Amurka a cikin shekarar ƙarshe ta wa'adin mulkin su na farko, shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa, wato gamsar da al'ummar Amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu. Biden ya ce a daren yau muna alfahari da cewa yanayin da ƙasar mu ke ciki mai ƙarfi ne kuma tana ƙara ƙarfi. Ya taɓo batun damuwarsa ga masu jefa ƙuri'a akan shekarunsa da lafiyar ƙwaƙwalwarsa, inda ya mayar da martani ga abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump, dan takarar jam'iyyar Republican da ake kyautata zaton zai kara da shi a zaben watan Nuwamba. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. An shirya shugabannin biyu za su gana a fadar Dolmabahçe da ke Istanbul tare da yin taron manema labarai da yammacin yau Juma'a bisa tsare-tsaren da fadar shugabar Turkiya ta wallafa. Ofishin Zelensky ya ce shugabannin za su tattauna akan shawarar Kiev na kawo ƙarshen rikicin da kuma tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad da kawo ƙarshen matsala abinci a duniya da kuma sakin fursunonin Ukraine da fursunonin siyasa da gwamnatin Rasha ke tsare da su. Turkiya memba ce a ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi ƙoƙarin wanzar da kyakkyawar alaƙa da Moscow da Kiev a tsawon yakin shekaru biyu tare da Erdogan a matsayin babban mai shiga tsakani kuma mai yiwuwa a samar da zaman lafiya. A hukumance ƙasar Sweden ta shiga cikin ƙungiyar tsaro ta NATO a jiya Alhamis, matakin da jami'ai suka ce ya biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ƙawancen ke gudanar da babban atisaye a saman Arctic Circle a matsayin nuna ƙarfi da haɗin kai. Ma'aikatan kashe gobara na Ukraine sun karaɗe wani katafaren kantin sayar da kayayyaki a birnin Nikopol da Russia ta yi wa ruwan wuta kwana guda kafin lokacin. Mamayar Russia a Ukraine ba wai kawai ta ci gaba da haifar da asarar rayuka da dukiyoyi bane, haka kuma ta yi nasarar karfafa kawancen duniya. Ya zuwa ranar Alhamis, Sweden ta zama memba ta 32 a kungiyar tsaro ta NATO, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya sanar a hukumance. Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya yi gargadin cewa yanayin tsaro a Turai bai taba kasancewa cikin tsanani irin yanzu ba, tun yakin duniya na biyu, amma kasar sa na iya taimakawa.
An jima kadan Zara'u za ta shake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Kaduna a Najeriya, inda bayan kwana guda da sace dalibai 287 a garin Kuriga da ke karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. Daya daga cikin daliban ya sunbulo ya dawo gida. To sai dai iyayen daliban sun nuna damuwa da irin halin da suka same shi a ciki, inda sauran iyaye mata ke ci gaba da kuka kan rashin sanin halin da daliban ke ciki. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Kaduna, Isa Lawal Ikra, dauke da cikakken rahoto.
Bayan sace dalibai 187 a bangaren secondary da kuma 125 a bangaren primary a garin Kuriga tun aje Alhamis da guda 25 sun samu sun gudu. Sai kuma gashi yau Juma'a ma ɗaya daga cikin daliban ya ƙara gudowa a cikin wani irin yanayi. Abin da ya ƙara ta da hankalin iyayen yaran da aka sace musu ƴaƴa, inji ɗaya daga cikin iyayen Malam Aminu Jibrin Gwadaba Kuriga.
Daga jiya zuwa yau su ana ta addu'a Allah cikin ikonsa akwai wani yaro dan gidan wani mutum da ake ce magarbe mai jaki. So ya samu ya kukuto cikin waɗannan yara. So ganin yadda ya kukuto din sai ya ƙara ta da hankalin al'umma musamman mata, saboda a wannan da ya ɗauka babu ci babu sha. Ya sa ya fita hayyacin shi. To wannan ya ƙara taga hankalin mutane musamman mata ganin yanayin yadda ya shigo gida, sai suka koma suna tunanin to ina sauran ƴaƴan su suke.
Kamar zai kai shekara nawa yaran?
Zai kai shekara kaman 10 zuwa 12. Kaga yana da wayau kenan, shi ma ya dawo cikin wannan irin yanayi. To ina ga ƴan shekara 7-8 din dake hannun waɗannan bayan Allah.
Da kashin kanshi ne ya dawo?
Da kashin kanshi ne ya dawo, ba wai wasu ne suka je suka ɗauko shi ko ta kungiya ko ta hukuma ba, kwatsam kawai sai ya gashi.
To yanzu yana ina?
Yanzu yana nan hannun iyayen shi.
Ba kai shi asibiti a duba shi ba?
Eh, to ka san yanayi jin daɗi da sauransu, yanzu dai yana hannun iyayen shi, amma ana tunanin a je a duba shi saboda tafin kafan shi ma bi ya hukuje, saboda ka san tafiya suke ba hanya, akwai kaya akwai abubuwa.
Malama Khadija Abdurraub Kuriga ma na cikin iyayen yara mata da ke cikin dimuwa game da rashin sanin irin halin da sauran daliban ke ciki.
Sun ba mu cikin wani halin ibtila'i, muna hangen yayan mu ana kora mana su, mun yi kuka suna can a cikin ibtila'i, ga yunwa, ga rana, ga tafiya, ga bakin ciki. Sun ban mu a cikin wani hali, ko daga ba sa ba akuya, ba su ban mu da komai ba. Allah shine gatanmu, ku ne gatanmu, ku ceto mamu wa'innan yara. Ga guda ɗaya daga ciki yau, Allah ya bashi mafita, ya gudu ya zo cikin wani mawuyacin hali, ba ci ba sha. Dan Allah, dan Annabi a taimaka mana, a tausaya mana. ƴaƴanmu ƙanana ga sunan zazzan na ba mu da abin da zamu ba su face illa da bakin ciki da ya damu. Kana karamin yaro ya kwana bai ci ba a Kuriga saboda tashin hankali, ba dan sanda a Kuriga, ba su waje a Kuriga, ba amma da kowa sai Allah da manzon shi.
Malam Sani Abdullahi na cikin malaman bangaren sakandaren da suka tsira da kyar, kuma ya ce a kokarin ceto daliban lokacin da aka sace su sai da ƴan bindigan suka kashe dan sintiri mutum guda.
Kuma kai cikin daji yara din suna biye da mu almost kusan mutum 700. Daga nan dama sun fara harbi su vigilant sun dan bi su, amma dai Allah bai sa su yi nasara ba, dan har sun kashe mana ma mutum daya. A GSS Kuriga mun rasa yara 187, sai kuma su primary school sun rasa yara 125, amma 25 sun dawo.
Yammacin jiya Alhamis din da aka sace waɗannan dalibai ne dai gwamna Obasanin jihar Kaduna ya kai ziyara yankin garin Kurigan, kuma ya ce game da matsalar tsaron da ake ci gaba da fama da ita dai mafita ɗaya ce ta rage yanzu.
Su ƴan sa kai na Kuriga ba za su iya da su ba, kuma kamar yadda kuka sani jami'an tsaro ba su da yawa, saboda haka muna ta kokarin cewa yau in aka yi ƴan sandan tsaro, mutanen Kuriga su za a ɗauka su shiga ƴan sandan nan, su ma za a ba su AK-47 su rike. To kaga haka shine kadai zamu iya kara dukin al'umma ko mu kare rayukansu kuma ina so tabbatar muku duk dan da ke jar kauna dana ne ai addu'a mu kuma zama da gwamnati zamu tashi tsaye mu ga cewa in Allah ya dade dan Allah insha Allah yaran nan sun dagira da dan Allah
har ya zuwa lokacin haduwar wannan rahoto dai babu wani labari daga bangaren yan bindigan da suka afka wannan makaranta ta hanyar kiran waya ko jin ba'asi akan yaran da suka sace tun ji alamis sai dai kuma rundunar yan sandan jihar Kaduna ta ce ta riga ta bada jami'an tsaro ko ta ko ina domin tabbatar da an ceto waɗannan dalibai Isa Lol Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Allah shi kyauta ma sauraro yanzu kuma ga zarau ta shigo da cigaban labaran duniya
Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da maida ita saniyar ware. Shugabar tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban masu tsatsauran ra'ayi da ta janye takunkumin yayin da duniya ke bikin ranar mata ta duniya da nuna buƙatar saka hannun jari ga mata. Rosa Otumbayeba ta ce abin takaici ne yadda muke ganin abin da ke faruwa a Afghanistan wannan wani bala'i ne wanda ke haifar da babbar illa ga mata da 'yan mata da kawo cikas ga dorewar zaman lafiya da wadata tun bayan kwace mulki a watan Agustan shekarar 2021 kungiyar Taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni gani da Majalisar Dinkin Duniya da sauran kungiyoyin agaji Wasu mata masu kananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunne ga mata masu dauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. Mata a Mashaba suna gina matsugunne tare da bada tallafi ga mata masu dauke da juna biyu waɗanda ke zaune a nesa da asibitin. Iyaye mata da suka kusa haihuwa suna iya zama a asibitin Baman Hendi mai tafiyar awa hudu a kudancin Harare. Joyce Mapako wadda ke jagorantar shirin ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu. Ta ce nisan asibitin yawancin mata suna haihuwa a hanyar su ta zuwa asibiti ne wasu kuma a gida. Ta ce a lokuta da dama wasu sukan yi sa'a su samu motar da za ta kai su asibitin amma yawan gudun da suke yi yakan haifar da hadari akan hanyar su ta zuwa don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala. Ta hanyar gina matsugunnan Mafako tace shirin yana taimakawa ko bayan da uwa ta haihu ta kan yi kwanaki biyu ko uku a asibitin yayin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da lafiyar su ma'aikatan lafiya da kula da yara ta Zimbabwe na maraba da ci gaban
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma da lakada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga Umar Faruk Musa da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na da dan gari akan ci gari jirgin na da dan gari yau zai ja taragon ne har zuwa garin Gwandu dake can cikin jihar Kebbi inda za mu yi hira ta musamman da Professor Mukhtar Umar Bunza wanda malamin tarihi ne a jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Garin Gwandu kamar da watakila wasu ku za su sani shi ne garin da ya kasance headquarter da Shehu Usman Danfodio da magoya bayansa suka maida headquarter jihadin da suka yi wanda ya kai ga kafa daula ta Usmaniya a yammacin Afirka. Kafin in cika ku da surutu bari in bar Professor Mukhtar Umar Bunza ya fara yanka muna tarihi na garin Gwandu da yadda ya kai ga kafa daular Usmaniya har aka yi jihadi har abin da ya kai ga yanzu me ya ganin gwandun yake ciki, menene muhimmancin sa, kuma menene dangantakar sa da birnin Sokoto, inda daga baya ne ya kasance an dawo da headquarter daular Usmaniya a nan garin na Sokoto da ke jihar Sokoto a yanzu.
Matsayar gwandu da muhimmancin ta ya wuce arewacin Najeriya, ya wuce Najeriya, ya ma wuce Afirka ta yamma, ya shiga cikin kasashe irin su Sudan har zuwa kasashen Larabawa. Saboda aiki da muhimmancin da garin ya samu sakamakon jihadi wanda Shehu Usman Fodiyo da kaninsa Mala Abdullahi suka jagoranta, wanda yake lokacin da suka yi su mafi yawa suna nan cikin garin Gwandu su duka. Shi Shehu Usman Fodiyo yana Gwandu, Mala Abdullahi yana Gwandu, Muhammad Bello yana Gwandu. Duk wanda ka sani a tare da Shehu da sahibinsa da mataimakinsa da mai agaza masa da kowa suna Gwandu. Daga tarihin garin Gwandu, musamman wanda yake na kafin ko kuma a ce bayan jihadi, tarihi ne wanda yake mai muhimmanci, kuma gari ne wanda yake mai daraja da daukaka. Su dai masu jihadi sun zaɓi wannan garin ne saboda in baka manta ba, lokacin da Shehu Usman Fodiyo yake dagen tare da duk waɗanda da muka ambata, sarkin Gobir ya yi mashi umarni na cewa ya bar ƙasar Gobir. To sai ya tashi ya yi hijira zuwa Gudu a watan biyu na 1804. To tun wannan lokacin zuwa watan shidda, ma'ana watan shidda, watan Jun kenan, na wannan shekara 1804 sai jihadi ya fara. Ma'ana kaga an yi hijira wata na biyu, wata na uku, na hudu, na biyar, na shidda, sai aka fara jihadi. Kaga kenan tsakanin hijira daga Dagal zuwa Gudu wata uku kacal. To tun lokacin da aka yi wannan hijiran zuwa Gudu har zuwa can da aka zo aka yi yakin birnin Kebbi, gaba daya Shehu Usman Fodiyo da magoya bayansa da masu jihadi ba su da gari tsayayye wanda suka cewa gashi nasu ne, sai dai suna yawo a yinan a yinan, a shiga nan a fita nan, a zauna nan dan lokaci a ƙara zamnawa. Idan kana da abin nan din da kake son ka cimma, to kana da buƙatar wurin zama. Sannan in babu wurin zama, babu samun tattalin arziki mai ƙarfi wanda zai baka abin da Turawa suke ma income ko revenue. Sannan idan baka da wurin zama tsayayye, baka da ƙarfin da za ka yi noma ka haɗa abincin da za ka ci da al'ummar da suke tare da kai. So wannan shi yasa a wannan lokaci akwai wani wuri mai muhimmancin gaske wanda ake ce magarin Gwandu, amma a wancan lokaci Gandu ne, na shi Muhammadu Kanta wanda yake sarkin Kebbi na farko. Wannan garin muhimmancinsa idan muka duba tun daga tsarinsa, ban sani ko ka taɓa zuwa ba, amma gari ne wanda yake abinda ake ce masa strategic choice ne, saboda ba da wata kariya. In ka lura garin gaba ɗaya dushi ya kewaye shi, sannan ta gehen kudu ɗinsa abun nan an gare shi, ma'ana kamar kace fadama wata ce mai albarka sosai. Saboda haka yana da tsaro na charale ɗabi'ance, yana da tsaro wanda garin ya iya abin nan ya samu tsaro. Sannan kuma ga albarkan noma, ga wurin kiyo, ga wurin ban ruwa, ga wurin komai dai da kake bukata, wanda ga ka'ida ma ta tarihi na kafuwan gari, to dole sai an samu inda aka samu ruwa, inda aka samu abun noma, inda aka samu abin farauta, da kuma sauran al'amura na kasuwanci da kuma hulɗa na jama'a. Shi wannan wuri, ko da suka zo wurin ya fara zama mai muhimmanci, akwai Fulani, akwai Hausawa, akwai sauran mutane saboda muhimmancinsa.
Da farko ka ce sarkin Kebbi Kanta ya ce Shehu Usman Fodiyo ya bar wani bangare wanda ke karkashin wata ƙila ikonsa, amma daga bayan nan kuma ka ce har ya dawo, har ma ya kafa
sarkin Gobir ba sarkin Kebbi ba. Ai tsakanin Shehu da Kanta shekara
400
abin da tsakanin Kanta, Muhammadu Kanta da zuwa Shehu Usman Fodiyo shekara 400, sai kaga ba su taba haduwa ba, kuma ba su taba abin nan ba. Ila abin da muke cewa lokacin da shi Shehu Usman Fodiyo ya yi hijira daga Dagal zuwa Gudu, sarkin Gobir shi ya bashi wannan umarnin ba sarkin Kebbi ba.
Me dalilin da ya bashi wannan umarnin, kuma me yasa ya yi biyayya ga wannan umarnin bai kalubalance shi ba?
Ai wato ka san shi Shehu ya fara karantawarsa ne lami lafiya, babu tsangwama ga shugabanni, babu katsalandan ga sha'anin jagoranci. abinda ya tsaya gare shi kawai shi karantar da jama'a kuma shi wa. To bisa ga yadda Allah ya kaddaro sai Shehu yana ta samun shahara tun kafin yunfa da na fata. Tun lokacin bawa jangwarzo ya fara samun daukaka yana yaro wanda iyakarsa kusan shekara 30. To wannan daukaka kullun ci gaba take, kullun ci gaba take. Mutane na zuwa inda yake yana samun almajirai, yana samun magoya baya. To ganin yana samun daukakan nan ana jin maganar sa ana karban umarnin sa. In yace ayi ayi, in yace a bari a bari. Wannan shi ya ba mu hukunta tsoro. Duk wani jagora ko sarki ina tsoro a ce gashi in ya fadi shehu ya fadi ana jin maganar shehu a batta shi. So wannan da irin wa'azin da shehu kai da samun daukakan da ya kai da abubuwan da ya zo da su na gyara addini to su abinda ya kawo mashi matsala da masarautar gobir tun daga yunfa har na fata gaba dai waɗanda haka da na fata da yunfa waɗannan su ne suka yi tsaye dai suka bata duk wani abin da a alaka kyakkyawa tsakanin shi shehu da ainihin sarkin gobir a bawa jangwarzo. Su kaga wannan tsangwamar da hijirar kaga shehu ta ce kamar misa ya yi umar ya bi umarni kaga dama abin da ya yi ai ya rubuta ya ce musu ni ba na shiga tsakanin kowane ku da shugabansa ba na ma'ana ta tsallantar ga sha'anin mulki amma ina faɗin gaskiya wanda ya yi abin kwarai zan faɗi wanda ya yi rashin gaskiya zan faɗi saboda haka shi yasa in ta zo ga faɗin gaskiya to babu ruwan shi cutar da aka yi matalarka da zaluncin da aka yi na ƙasa da sauransu duk yana faɗi ko da ya yi madadi sarki daɗi ko bai masa ba. So wannan shi yasa shehu da ya karɓi wannan umarnin ya bar dagel kuma dagel in kun lura in ka lura in ka kama hanyar kware ta sauka ba nisa kware tsakanin kware ce da gwadabawa amma ba kan hanya ba sai in ka ɗauki wannan hanya ta gada. Bayan sun tafi suka koma gudu to sai kuma aka bi su gudu ɗin bisa ga abin da ya faru na still bayan ya hijira mutane suka sake kuma yin hijira suna bi ne inda yake. So wannan hijirar ce ta ƙara balle duk wani likin da ainihin bai riga ya buɗe ba. Wannan shi ya karasa aka ce cewa to yanzu kan ba batun a bashi hakuri ba ne ko a bashi umarni fita yanzu ya yi ƙarfin da dole sai an tare ƙarfin da ƙarfi. To wannan shi ya sa gobir da sauran ƙasashen Hausa na sarakuna suka taru aka yi yaƙi wanda mafi yawa kun san ya muna jin yaƙin da aka yi na tafkin kwatto wanda yake an fafata sosai tsakanin shi shehu da magoya bayansa da ainihin sojojin gobir. Idan muka ce sojojin gobir a wannan lokaci mafi yawa ba sa tafiya yaƙi su kaɗai sai sun yi abin da ake cewa alliance kamar dai irin yadda ƙasashen duniya da suka ci gaba suke yi a yanzu. Kafin ƙasa guda ta je yaƙi za ta samu alliance wannan shi goyi bayanta wannan shi goyi wannan shi aiko da makamai wannan shi aiko da abinci wannan shi aiko da wani abu aƙalla dai a san ba ƙasa guda ba ce. So that in aka danno ka a wannan already inda za ka je ana da alaƙa da ita so kaga an hana maka wurin zuwa. So wannan shi yasa ainihin wannan haduwar ta yi haduwa sannan kuma hijira daga ɗagel zuwa gudu ta ainihin kankama sannan kuma aka bi shi a gudu ɗin sannan aka fara wannan yaƙi a tafkin kwatto. Bayan wannan yaƙin ne a June ma'ana watan shida na 1804 Shehu Saminu Fodiyo gwargwadon hali alhamdulillahi sun ci nasara sai suka fito suka kama biyawa sauran wurare da dama. Sun zauna a Magabci, sun zauna a Sabon Gari, sun zauna dai wurare da dama. Sannan Moyijo na Yabo da yadda halin da shehu yake ciki to ya ba da gudunmuwa saboda shi sarki ne mawadaci ya ba shehu gudunmuwa na abinci ya ba da na abin hawa ya ba da na dukiya. So ganin wannan sannan kuma a daular Kabi akwai wani sarki gwargwadon hali wanda yake yana dan goya ma shehu baya lokacin ana kiransa sarkin Kabi Suleiman. Sarkin Kabi Suleiman ya rayu a garin birnin Kabi wanda yake za mu zo ki daga bayanin saboda mu san cewa ita birnin Kabi asalinta ai ba ta kaba ba ce. Bayan sun baro Surame ne suka bare biyu sashe suka dawo birnin Kabi sashe suka kafa suka koma Sifawa. So wannan zuwa rashin wurin zama tabbatacce dinnan ya yi matuƙar tasiri ga ainihin ci gaban jihadi wanda ya sa suka ci gaba da nema. Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka zo aka yi cin birnin Kabi. Wannan zuwan su birnin Kabi ba shi ne zuwa na farko ba. Shehu ya sha zuwa shi da Mallam Abdullahi da sauran magoya bayansa wajen ainihin sarkin Kabi Suleiman a 1794 da 97 da kuma kusan rasuwar shi. sannan kuma ya samu shi sarkin Jabi Suleiman din ya ba shehu biyansa kamar misali Umar Ukar da Usman Masa wanda yake sun yadda da karantawar shehu da da'awarsa kuma sun goya masa baya kage kenan in tsangwama ta yi tsangwama gehen Zamfara da gehen Gobir to ina da nan inda yake danjin sanyi gehen birnin Kebbi da kuma kasar Kebbi to wannan ina daga cikin abin da yasa hankalinsa yake dawowa zuwa gehen Yabo zuwa gehen birnin Kebbi saboda shi kusa da inda yake dan samun sauki saboda ainihin abin nan
professor mu koma garin Gwandu ina son in san shin wani rawa garin Gwandu ya taka gurin jihadi da nasarar jihadi da kuma irin tasirin mulkin da shi Shehu Dangojo yayi a wannan karni
to ai Gwandu din sai da aka zo birnin Kebbi sannan aka koma Gwandu sai da ainihin shi Shehu Salman Fodio da Malla Abdullahi da su Aliyu Jedo da sauran magoya bayansa a 1805 misalin watan hudu ma'ana watan April na Turawa suka zo a garin birnin Kebbi bisa ga abin da ya faru bayan sarkin Kebbi Suleiman ya rasu maimakon Umar Ukar ko Usman Masa waɗanda suke su magoya bayan shehu ne bisa ga wasiyar ma ubansu su samu sarauta sai Hodi ya samu shi kuma Hodi bai goyon bayan sabbin da jihadi in fact ma yana tsaki kuma yana ainihin adawa da da'awar da shehu ke yi za mu koma ga Gwandu ya hakuri bayan da suka ga haka nan sai suka baro suka hado abin nan sojojin su da karfin su suka zo saboda su stabilize ma'ana su daidaita abin da ke faruwa a nan cikin garin birnin Kebbi wanda yasa suka ainihin jihadi a wannan lokacin aka kawar da Hodi aka ba Usman Masa sarauta to bayan da aka ba shi sarauta din nan ko kuma ace jagoranci tunda shi yake alaka da jihadi kuma shi yake fahimta addini maimakon su zauna cikin garin birnin Kebbi kaga in suka zauna kenan su za su tafi mulki in suka zauna kenan za su zama kusa da mai mulki in suka zauna akwai possibility ko kuma abin nan yuwar su yi kaɗa London da shi Usman Masa ya tafi da mulkin sa wannan shi yasa suka ce to tunda sun kare wannan Allah ba su nasara sai suka fita waje suka yi tafiya kasan dan nisan da akwai tsakanin birnin Kebbi zuwa Gwandu sai suka samu wannan suka ga cewa shine mafi zama daidai sai suka zauna a wannan gari na Gwandu tun lokacin da suka shiga garin Gwandu yanayin sa ya canza sai ya koma ma'ana ya zama center cibiya ta ilimi ya zama cibiya ta daula ma'ana ta shagoranci kalma cibiya ta haɗin kai zan dan yi bayani akan wannan
to madalla an saurari professor Muktar Umar Bunza kenan malamin tarihi na jami'ar Usman Danfodio yana mana tsokaci akan tarihin garin Gwandu wannan dai shine kashi na farko a wannan shiri na da dan gari idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora da professor Muktar Umar Bunza domin ya cika tarihin da ya fara a wannan makon a madadin shi da sauran abokan aiki Umar Faruk Musa daga Abuja ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya
to madalla an gaida Umar Faruk Musa da wannan shiri na da dan gari da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya Alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin ƙai zuwa Gaza da tura kuɗaɗe ga Ukraine saboda yakin da take yi da Russia tare da kuma gargaɗin Amurkawa game da barazanar da ke tattare da Donald Trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan Nuwamba Kamar sauran shugabannin Amurka a cikin shekarar karshe ta wa'adin mulkin su na farko, shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa, wato gamsar da al'ummar Amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Russia da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad.
To masu aro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chad, wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A nan muke mika sakon gaisuwa ga Inspector Kamilu Umar Bari, dan sandan Najeriya CID Kaduna Command bisa da suwar mahaifiyar shi Hajiya Maimuna a garin da kuma na kasar Ghana. Allah ya sa ta huta ya kyautata mu a madadin Zarau Fage da ta tana gabatar da shirin da Julie Lalas da ta bada umarni da injiniyan mu Jumbi Hamza. A washe miki muku fatan alheri sai an ji mun ku.